buƙatar mu ka haɗa wannan gari garin Makkatul Mukarrama Al-Makkatul Mukarrama muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da kuma ba mu lada ya karbi dukkan ayyukan mu da addu'o'in mu mun so mu yi amfani da wannan dama a matsayin masu da'awa da muka haɗu kusan mu 15 a wannan gari ne girma domin amfanar da kawunan mu ta hanyar gabatar da ɗaya daga cikin mu don ya jagoranci karanta mana littafin Rabbul Malam Anil A'immatul A'la kira'a ce za a yi ba kira'a na wato ɗaukan kalmomi ɗaya bayan ɗaya ana fassara su da kira'a ce sari'a wacce take nufin za a yi ardin masa'il na cikin littafin sai akwai kuma waɗansu gaɓuɓɓa waɗanda akwai buƙatar a yi shirya a kansu to malam sai ya mana shiryansu a ƙarshe sai a ba da dama ga sauran malamai wanda yake da ijtirazi ko sharhin wani abu shi ma sai ya ƙarar da mu mun zaɓi littattafai guda biyu kuma mun zaɓi ranaku guda biyu da za a yi wannan darasi littafan Rabbul Malam Anil A'immatul A'lam na Ibn Taymiyyah kamar yadda na ambata wadda za a yi shi yau Asabar sannan gobe in Allah ta'ala ya kai mu la'adama akwai wani littafi da wani kuma malami Sheikh Bashir Lawal bismillah da rahmatullah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سو ما سينا سؤال تابع اليوم من 27 لوجه ربيع الأول إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بمضيلة نبيه كده عند بقر هو أشعرون دوتا وطارة جبو بيدا أشعرون بيا أن هذا مو أولا توشل ثم يتمثل ثم أدرم كوات فندق برج العالم وما أشعر فائد جندا أن سبحانه وتعالى يا حكم كامل مسامة akwai mu zauna irin wannan zaman domin mu karar da junanmu wannan ɗabi'a ce ta magabata inda suka haɗu daga cikin fawa'id na hajji da umra akwai al-liqa'atul ilmiyya akwai haɗuwa ta ilimi magabata sun kasance suna yin irin wannan da yawa za mu ga wasu malaman musamman malaman da ba su saba yawo ba irin su al-imamu malik rahmatullahi alaihi za mu ga wasu malaman sa ya haɗu da su ne a nan garin Makka yi karatu a wajensu za mu ga sarakuna a cikin magabata sukan yi amfani da wannan damar su kansu domin zama a majalisoshin ilimi irin su Abdulmalik ibn Marwan kissarsa mashhuriya ce haɗuwarsa da Ata ibn Abi Rabah a wannan gari na Makka da kuma irin abin da ya gudana a tsakanin su kamar yadda Al-Imam Az-Zahabi ya ambata a cikin Sirru Alanin Nubala saboda haka ba muna da magabata a game da irin wannan tsaya littafin Rabbul Malam Anil A'immatul A'lam littafi ne mai albarka ƙaramin littafi ne amma kuma ciki yake da fa'idoji Rabbul Malam wato ɗauke zargi Ainihin A'immatul A'lam daga kan jagorori al'alam waɗanda suke sanin lokitattu. Malamin Taymiyyah rahimahullah wanda an haife shi 1661 kuma ya rasu 728 ya rubuta wannan littafi domin yin bayani akan haƙoƙin malamai da kuma yadda ya kamata a mu'amalance su a girmama su a gaba-gaba a ba su uzuri. A inda aka ga sun faɗi wata magana wacce ta kauce wa daidai ta kauce wa daidai ta kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mu ɗan baya mun samu su ko magabata sun ba da fatawa saɓanin wannan hadisi ya kamata mu mu'amalance su zagin su ya kamata ne a'a neman musu rahma ya kamata ne a'a kamata yin mu rike maganar su kuma gangan mu ce ba za mu yi aiki da hadisi ba wani mutumi a rahmatullahi alaihi ne bayani a cikin wannan littafin bayani gamsasshe ne ban sha'awa ne burgewa da duk mutumin da ke neman gaskiya saboda haka kai tsaye mu bi fahararsa littafin shafi na 90 domin mu bi su mu ga abin da malamin ibnu taymiya rahimahullah ya kunsa a ciki na farko a fahararcin kitab akwai al-mawdu akwai muqaddamatun nasha an-nasha sune abi'afat al-amma li buhush al-ilmiya wal ifta sune wanda wannan al-ya'asa din wanda ke shugabanta ta shi ne mufti hukun wannan kasa al-mufti la shi ke shugabanta duk lokacin da aka samu mufti shi ke shugabantar wannan al-ya'asa al-amma suna da muqaddimar su da suke ita ma muqaddimar tana da ban sha'awa akwai abubuwa da yawa da take sa wanda ta kai shafuffuka kusan biyar ko kuma hudu da rabi na biyu shi ne al'ulama'u wa muwalatu kai tsaye an shiga cikin littafin raf'ul malam ce ba a inda shekul islam taymiya rahmatullahi alayhi ya fara bayani a kan wajibcin san malamai da kuma jibintarsu na gaba ittifaqul ulama'i ala wujubi ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam malamai cikin na musulunci sun yi ittifaqi akan cewa bin annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi na gaba shi ne azabu tarkil hadisi waɗanne uzurura ne suke sa malaman hadisi malamai ke shiga ba su yi aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ƙarƙashin waɗannan azab ne guda uku musulmi ya mai da su ya ba su wasu sabubba da azab to walikinta la azari asba waɗannan uzururin to su kuma suna da sabubba sabubban ya kai su sun kai goma shi ne sai ce asbabu tarkin hadisi wanda wani ɓangare ne daga cikin su a azab su suka sabbaba a ba su uzuri na farko shi ne a sabu la'awwalu man lam yablughu alhadith akwai malamin da zai ba da fatawa kwata-kwata da yi hadisin ba da yi hadisin ba amma limamu malik rahmatullahi alayhi da tahlilu asabi'i al-bijlai har sai da almajirinsa abdullahi bin wahab al-misri ya faɗa masa cewa suna da hadisi ya kawo masa hadisi daga allah ibn sa'ad malaminsa har cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsifa yatsun kafarsa da imamu malik yace innahu la hadithun hasan daga nan ya bada fatawa kashi gari cewa fatawar da ya bada jiya kuskure ce da lam yablughu alhadith sabadi na biyu man lam yasbut indahu ga hadithin amma ko bai tabbata a wajensa ba hanyoyin da ake bi ka'idojin da yake bi na karɓar hadithi wannan hadisin bai cika su ba so da kace ya zama yayi raddin wannan hadisin wato bai karbe shi ba sakamakon cewa hadisin a wajen su bai inganta ba to kaga zai ba da fatawa sabanin ne sabanin wannan hadisi sababu salis i'tiqadu da'f alhadis i'tiqadin yana da bambanci da mallam ya tsuke inda kul hadis hadisin ya zama ya wuni ne a wajen sa wancan lam ya tsuke wata kwata a wajen sa hadisin ma ba na gaskiya ba ne domin da'afin hadisi shi in sannan wazo'ul hadisi shi una a sababin rabi iltizamu shurutin khassatin fil akhdi bihi ya zama malami yana da wasu sharuɗa da ya sa wa kansa waɗanda yake lazumta wa kansa kafin ya tafi hadisi ko ya aiki da shi shi ma wannan sababi السبب الخامس نسيان الحديث يا حديث يا تنشي اما كما سي زما مي سي زما كما يعمل الحديث هر ما لم مدى حديث سنا دا وني فتلي كو بابي اتي علم الحديث من حدث ونسي شي با دا حديث كما يمنتا دا حديث السبب الثالث عدم المعرفه بدلاله الحديث يا زما da hadisin ya inganta a wajen sa amma babu shi a wajen sa ne fanti cewa akwai abin da ake san a fitar mana fitin hadisi wanda shine dalala kuma akwai dalil akwai dalala dalil shine asalin nafsi dalala kuma mabmunun nafsi din wanda ake san an istinbat ya fiti to a wajen sa babu dalala ta wannan nafsi a cikin wannan nafsi sai bai da fatawa ce tsafa wannan hadisi السبب السابع اعتقاد عدم دلالة الحديث اعتقاد عدم دلالة الحديث وانشان عدم المعرفة وانكما اعتقاد اعتقاد عدم تندر كل الحديث سنشي باب وانشان خوبي قاني بي سننسي السبب الثامن اعتقاد وجود المعارض له يزم ما لمي يا حديث اوزن سياء انجنتا ga kuma dalalar ta bayyana a gare shi amma kuma sai yace akwai wani hadisin da yake karo da shi so daga sai ɗauwan can da yake karan da shi sai zai ba yana yin wakili kuma wanda yace ya ci karan nan da shi ko bai inganta ba ko bai ma tabbata ba kwata-kwata to akwai wannan asabu ta ce i'tiqad mu'aradati alhadith li ghayrihi malami ya kudurta cewa nan ne wannan hadisin akwai wata ka'ida kila ta ilimi da kace kamar misali kamar malaman malikiya da suke da ka'ida ta amalu ahlin madina suna gabatar da amalu ahlin madina akan hadisi wanda yake al-arj ko hadisi wanda yake ahad idan hadisin da yake da kai mutum wace yi ba aka samu shi sai kuma kace shi da amalu ahlin madina wanda imam malik wajen sa aka ce amalu ahlin madina yana nufin abinda aka samu daga tabi'ai malaman sa da kuma sahabbai to yana dauka wannan a matsayin ijma'i to sai ya zama ya gabatar da shi akan ne sai ya gabatar da shi akan hadisi wanda yake fata shi as-sababu al-ashir mu'aradatu bima yadullu ala ba'dihi aw nasbihi hadisin ya kasance malamin ya fahimci cewa akwai wani abu da yake karo da shi wanda wannan da yake karo da shi yana nuna cewa wannan hadisin ma kwata-kwata an goge shi ya zama hadisi ne mansuwa shi ko mansufi dama ba za a yi aiki da shi ba waɗannan su ne sababba guda goma waɗanda suka samar da uzurora guda uku da ya wajaba a ba wa malamai a lokacin da aka ga malami ya ba da fatawa wa kad khalafa fatwahu alhadith an-nabawi sai hujjatul lam naqli alaiha fi tark alhadith sannan akwai wasu hujjojin da za su iya zama uzurura ga malamai waɗanda mu ba mu kai zuwa gare su ba in ji shukul islam ibn taymiya shi al-khata'u fi ara'i al-ulama'i la fi adillati ash-shar'iyya wannan ka'ida ce usuliyya al-khata'u fi ara'i al-ulama'i la fi adillati ash-shar'iyya kullun kaza kuskure to kuskure baya kasancewa a cikin dalilin shari'a sai dai shi malami ya kuskure saboda ne saboda al-adillah ash-shar'iyyah ma'suma amma wal ulama ghayru ma'sumin to wannan yana da kyau mu fahimta shi abu na gaba la yu'aradu hadithun sahihun bi qawli ahadin min an-nas wannan ma ka'ida ce ba a cin karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana wani daga cikin mutane ayyan kan uwaye shi shi هل يجاز العالم على تبقى حديث ثبتت صحته فيما بعد شو جاء ابا مال لينا جاء اذا دي ايكي ده حديثي با وانده ده بايا ان جنش حديث يا بينا اغريش سي كما قاعده سي ابو نغا هل يحص العموم بالقياس شو جي يوا ان سام نفسي عام سي كما ان جي زي تخصيص صدق قياسي wannan malamin tamiya zai tattauna mana ne a karkashin hadisin la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi wajhi qurayza a karkashin wannan zai fitar mana da wannan ka'ida ta ilimi ka'ida usuliyya to ga yi nan sai ce as-salatu fi wajhi qurayza wannan hadisi mashhuri wanda hadisi ne da malamai suke ambatar sa a babu buka da yawa musamman abin da ya shafi adabu ikhtilaf da irin wannan babin da shi malamin Ibn Taymiyyah da yake bayani akan raful malami ali al-ummat al-ala da makamantan su shi misali na gaba bai u bilalin as-sa'ain min at-tamr bis-sa' hadithu bilal da yaji shi da yes 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 da dino sa'i biyu da sa'i daya yana da sa'in sa ne kyau na samu da kyau kai sai yaje ya sai da shi jinsin su kuma dai kenan abin da mun sani cewa sa'in riba in riba in riba shi na gaba fahmu abi ibn hatim ya aika siya shi kuma wannan hadisin mashhuri na abi ibn hatim wanda ya tafi bayan an saukar da hatan ka bayan kuma al-hayd al-abyad min al-hayd al-aswad min al-fajr wannan hadisi shi ma malamin jami'a ya tattauna akan sa sannan sai al-fatwa bina'i malamin jami'a zai ga cewa nan a duk uzurorin nan da ake badawa ana bada su ne ga mutumin da yake fayyace sai ya kai matsayin ya ishi hali ba kawai kan ta ciki ba mutum bai san abu ba kawai karfin hali sai shi ce ne zai bada fatawa wannan bai da uzuri a wajen Allah subhanahu wataala sannan sai na gaba tawilul ladhi raddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawilin da Allah sai bai yadda shi ba yawa akwai tawilin da aka yadda shi a tawilul qari akwai ma tawilin dai na gaba shine mawani'ul huqqil wa inji wannan kuma bangaren malamin kimiya ya ware shi ne domin ya bayani akan malamin da ga hadisi ya ce duk wanda ya aikata kaza ga azabar da za a masa shi ko malami shi zai bada fatawa sabanin wannan hadisin kamar yana halatta abin da hadisi ya haramta to shin wannan bala'in da hadisin ya tanada shin zai shafi malami misali amma fatawar Ibn Abbas radiyallahu anhuma da yake ganin halatta shagiban hawa to shin wannan nasi da ya bayani akan riba bi umumihi shin wa idin yalhaqu bi Ibn Abbas masalan radiyallahu anhu to za mu ji abin da Sheikh al-Islam ce ni yayi magana a kansa shi tankul hadisi la yakhlu min thalathati aqsam shi kuma wannan bangaren shi yana da muhimmanci ma da yake ni yayi magana akan in ka ga malami ya bar hadisi bai aiki da shi ba to akwai bangarora uku ne dalilai uku suka jawo shi ya haka shi na gaba babul hajj alladhi yantahi ilayhi bishihad wanda mataki mutum yake a kira shi da mushahidi shi na gaba lana ta kibi ismata fil al-ummah duk waɗannan bayanin da muke ba muna bayani bane a matsayin muna cewa malaman mu magabata masumai ne ba sa laifi ba sa kuskure a matsayin su ne da suke da shi wanda Allah ya ba su ake tsare musu mutunci idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce afiru an zawul hayati asaratihim mutanen da suka kasance suna da mutunci hatta a kotuna a yafe musu wasu abubuwa to shi ma da mai su suka fi cancanta da a yafe musu kurakuran da suka aikata sai na gaba wujubul amal bil ahadith sahihati wa tabyiriha wajibi ne wajibin cewa a yi aiki da hadisan annabi kuma ingantattu kuma a yada su a karantar da su sai na gaba alhadith alqat'i as-sanad wal matn matsayin malamai a game da hadisi qat'i as-sanad wal matn abinda suke cewa shi qat'i thubuti da kuma qat'i dalala in sun ce qat'i as-sanad yana kuma zuwa ga qat'i thubuti in sun ce qat'i dalala suna nufin qat'i al-matn sai alhadith fi dalalati adh-dhahira ghayr al-qat'iyya hadisi wanda ya kasance ga shi dalalarsa wato abin da yake bayarwa na hukunci a fili yake amma kuma ba kafiya ba me matsayi ya ake mu'amala da shi shi yace na kun fi khabar al-wahid kal fi bil ilm aw la in matsalan mutan Najeriya ko su azumi wa sabanin da malamai suka yi akan khabar al-wahid wato khabar al-ahad shin yana fa'idantar da ilimi ne wato al-yaqin ko ku a'a yana fa'idantar da abin nan zanni ne da kuma me ake nufi da zanni a tsakanin malaman hadisi da kuma malaman usulin fiqh shi na gaba ikhtilafun fi qawli dalalati qat'iyya haya ya malamai ma suke gane cewa a ce dalala qat'iyya ce da kuma sabanin da suke da shi game da haka shi misali raddu Aisha ta ala fi'l Zaid ibn Arqam ya buga mana misali a game da nana Aisha radiyallahu anha wanda mun sani tana da gyare gyare da yawa waɗanda cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ha al-imam Badr al-Din al-Zartashi ya ware littafi ya rubuta akan abubuwan da nana Aisha radiyallahu anha ta yi istidraki da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata a wasu bangaren ita take kan daidai a wasu bangaren kuma su suke kan daidai sai maglulatu qauli Aisha fil wa'id fahimtar maganganun da Aisha idan ta kafu hadisi wanda ya zama akwai wa'idi akai kuma talaka akan wani sahabi shin zagin sahabin take yi kuma tabbata tana nufi shi take nufi ko ko a malamin kimiya ya sika mu akan wannan sannan shi al-khata'u fil i'tiqad samun kuskure a game da kujiri kujiri na zuci shi ma ya ake mu'amala da shi shi al'amalu bi muqtada al-ahadith al-mutadammilah li ta'liq al-wa'id ya ake aiki da hadisai wadanda suka kunshi kacewa nan kan azaba ya ake mu'amala da shi shin ana hamlin su ala al-afrat ko ku yaya ake mu'amala da su shi amsalatu ala shuruti wa mawani'i al-huqi wa'id misalan da suke tabbatar da sharuda da kuma mawani' wadanda suke tabbatar ko su kore cewa azabar da aka ce za a yi a cikin nafsi shin za ta hau kan mutum duk wadannan akwai su sai na gaba babu shamil li jami'i umuri muharrama babu wanda ya kunshi dukkan al'amuran da suka kasance haramtattu sai ahkamu tahrim sai ahadithul wa'id fi mawaqi'i khilaf hadisan da suka zo suke bayani akan cewa a wuraren da aka yi sabani akan su ya ake mu'amala da su shi ar-raddu ala man qala inna haka tanawulu mahalla al-wifaq faqat malamin tunniya zai raddi akan cewa masu cewa ba za a yi aiki da ahadithul wa'id a masail waɗanda suka kasance akwai ikhtilafi akan su ba amma malamin tunniya ya raddi akan haka to sai wujuhur raddi da ga sunan su ma ya kawo su har fuskoki guda 12 fuska ta farko jinsu tahrim fuska ta biyu al-ijma'u ala hukmi al-fi'l fuska ta uku kalamul khitab hujja ta hudu ne fuska ta hudu da zuwa ga tijari bil ahadith hujja fuska ta biyar shumulul khitab fuska ta shida abunna an-nass fi surati al-khilaf fuska ta bakwai al-munshib lil-umum wal-mu'arif sannan fuska ta takwas ma yuhmalu alayhi al-lafz shi fuska ta tara hukmul ma'zur shi fuska ta goma baqa'u muqtabal ahadith shi ke nufin kuma hafil ma'na shar'iyyah wa ghayriha min al-wa'id ya ake mu'amala da nassusan da suka zo akwai la'ana a ciki shi salasu maqalatin fi la'nati fa'il al-fi'l al-mukhtalaf fihi je ka mana wasu maganganu guda uku wadanda a cikin su akwai bayani akan la'anar wanda ya aiki kuma akwai sabani akan wannan shi akhdhu ibn taymiyyah bi tahrim al-khali min al-wa'id ash-shadid shi hadu sadallu ala tahrim hadha al-la'n bil ijma shi fuska ta 11 wujub al-amal bima fi al-wa'id shi al-wajh al-thani 10 fi qawl bi umumiha shi kuma zai zuba mana wasu hadisai iddatun min ahadith al-wa'id shi tarifatan al-hadithatan shi al-iman bil kitab kullihi wa al-qur'an shi wannan shine abinda littafin ya kunsa to kai tsaye yan uwa masu albarka ga su wannan yana da kyau ga shi bayan shehu islam taymiya yayi hamdala yayi shahada yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da kuma taslimi ga yesu duka gabaki daya shi shi wa ba'd shafi na takwas kenan wannan yana da muhimmanci mu dan ji shi cece fa yajibu ala almuslimina ba'da muwalati Allah ta'ala wa rasuli sallallahu alaihi wasallama muwalatu almu'minina kama nutqa bihi alquran daga cikin abin da ya wajaba ga musulmai gabaki ɗayan su bayan sun kaunaci Allah sun jibinci Allah sun jibinci manzon sa sallallahu alaihi wasallama to su jibinci kuma mummunai shi in shi mummunai kamar yadda alqur'ani ya faɗa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ko alladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un kaga wannan ayati malamin tuni yake ishara zuwa gare ta inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu shi alladhina amanu kaga alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata umrake to shine wannan wajibi ne musulmi ya kaunaci Allah ya kaunaci manzon Allah sallama sannan ya kaunaci mummunai shi shi hususan ulama kuma musamman ma malamai الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم وأن دسوني مجادا النباوة كما أن يا سنيا سأمسين توعاري أكسا يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وأن دأتي شريكوا دسو أدبينا قري أبنى تدو دكما تيوكي وقد أجمع المسلمون على هداية ودراية والله ما لم المسلمين في إجماعي أكن شواء ما لم مجباتا شريوني shiyayyuni sannan kuma ilimin su ingantacce hidaya masu bauta Allah ne ba tare da bid'a ba masu bin Allah ne ba tare da fasikanci ba kaga hidaya ce sannan diraya ilimin su na gaske ba in ilimin coji a cikin su ba wani daga cikin malaman magabata da ilimin coji kowannen su malami ne da hakika قال شيني وقد أجمع العلماء على هدايتهم ودرايتهم شيني شيني إذ كل أمة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرابها يومن دع الأمة التي تتعقوا النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسسوني شيئاني جكوس هو علماؤها شرابها أماني إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم سيدي مو مسلمين مبيان أن السلام ألا يزادين ما نمم مسلمين ذا أبن تجمو فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته يمنسون خليفة أن السلام مجادا أن السلام أشكون الأمة والمحيون لما مات من سنته وسوسي كرايا أبن يموت بجتن سنو لنسى بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا wannan malami kimi ya dauko shi daga muqaddimar al-Imam Ahmad acikin Ar-Radd 'ala al-Zanadiqa al-Imam Ahmad acikin Ar-Radd 'ala al-Zanadiqa muqaddimar sa yayi bayani da siffanta malamai da ban sha'awa kusan duk malamai in sun tashi za su bayani akan malamai to suna kawo wannan bihim qam al-kitab da malamai littafin Allah ya tsayu domin idan ba malamai to za a san littafin Allah ba sannan wadi ke kamu sannan su kuma tsayuwar su na tabbata ne idan sun riƙe alqur'ani wabihim naqqa alkitab sannan kuma da su ne alqur'ani yake magana wadi ne naqqa sannan su ma in sun tashi za su yi magana da alqur'ani suke magana man qala bihi sadaqa wa man hasama bihi adala kamar yadda suke sukunta alqur'ani ko to wannan abinda malamin Tijaniya ya faɗa kenan a game da wannan to shine shi yake cewa bayan ya kawo wannan shi yake cewa shi ya kawo mana wani bayani shi yake cewa innahu muttafiqun ittifaqan yaqinin ala wujudi tibai rasul sallallahu alaihi wasallam yawa yayin yana da muhimmanci shafi na 8 din da ya ce har yanzu shafi na 8 yayin nan fakara ta karshe وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل وأن قاعدة شيسو سئل مهم منش أسئل شوى والله باب والمال من ألا مال من كرأيه لذين جنجن سنساقع وسنة من ذلك الله صلى الله عليه وسلم باب babu a cikin abu karami ko babba tun magabaci cikin malaman mu kun kaga ya sabawa sunnar manzon Allah sama ko magana sa ta sabawa sunnar manzon Allah sama to ba da gangan yayi ba la ya ta'ammadu ahadun mukhalafata sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam fi shay'in daqiqin wa najibi fa innahum muttafiquna ittifaqan yaqinan ala wujudi ittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam domin malamai magabata sun yi ittifaki akan wajibcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala anna kullu ahadin min an-nas yukhadhu min qawli wa yutruku illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan duk wanda ka gani a duniyar nan to za a karbi maganar sa kuma za a iya wargar da ita ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba walakin idza wujida bi wahidin minhum qawlun wa qad jaa hadithun sahihun bi khilafihi sidai kuma idan an samu wani da cikin sa maganar sa ta saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ingantacce ala budda lahu min ujrin fi tarki to dole yana da wani ujrin da ya jawo ya ban wannan nassi na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aiki da shi ba wa jami'un azabi thalathatu asna' in ka tattara duka uzuran uku ga sunan ahaduha
uzuri na farko adamu i'tiqadihi anna nabiy sallama qala ya kudirta cewa manzo Allah sama bai faɗi wannan magana hada lam yasbuti inda fil hadith ya kudirta cewa manzo Allah sama bai faɗi ba الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول نبيو شيني يقدر تشيوا با أبن من صدعي كيرفي بدا ونما غلط دا حديث أما أوجنسا سيبن تشيوا با أبن حديث يكيرفي بكي الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ يقدر تشيوا أيوانا حديث ما أنقود يحبين شاسا ونبدا تشيوا وانا وانا مباب النجسح لقد شمنا هنا دا مهم منشي kuma da bambancin da ke tsakanin malaman hadisi malaman magabata da kuma ƴan baya kusan malamai magabata na fazil nasu yana da fadi a wajen su hatta tahsisi da taqlidi sukan jira shi da nasu magabata kafin ƴan baya su su rabe tsakanin nasu da kuma abin da ake kiran sa da tahsisi a babu umumi da tahsisi da kuma taqlidi da ikhlasi waɗannan su ne a azan guda uku ga suna suna da muhimmanci adamu i'tiqadihi anna nabiy sallama qalahu adamu i'tiqadihi iradatu al mas'alati bi dakhil qawl i'tiqadu anna dhalika al hukm mansukh ko shine sai ce wa hadhihi al asnaf al thalathatu tafarru ila asbab al mutaajjida
I'm going to go to the hospital. wanda malin ishara kan cewa wabi hin kamar dinu wabi hin kamu kaza da kaza da ishara kan su so wasu mutane wanda ke kaga a'lam na addini wanda wanda idan sun mutum ya kai ga wannan matsayi to zai iya samu wannan daraja din ta yakiya da kau da kai da dauke gari a kansa din ba dukkan wani mutum da ya nemo magana ya kawo shi a ce shi ma abin nan sannan kuma ya kamata mu fahimci cewa a yanzu haka kada mu fice da waɗannan uzurori mu wa mu zo mu yi aiki irin wannan wannan cutar ga ta gabata a gare su mu kuma abin idan ya faru yanzu kaga za a gabatar da nasiha ga mutum ne ko kuma inkari a gare shi ma an ta kama ai maka cewa abu ka gaba da misali ita wannan magana inda aka ce adamu i'tiqad akwai adamu tsubutu akwai adamu i'tiqad ko kuma akwai itikadin wani abu sabanin sa kuma itikadin nafsu in ba ka da dalili za ka itikadi ne su suna da ma ci yin wannan kamar da shi kanshi a cikin shi isharar akan sa cewa shi waye mustahil ne irin wannan abu to itikadi misali na kuma kanta wata matsala cin hadisin Nasa'i sai ma professor Tamiri yana cewa maganar farshe da shafi dali to cewa azumi an samu shi dubu da biyu sai ce shi da daidai wancan hadisi ya kawo mutum da sai ce ba shi ma nan dole sai an samu shi dubu da biyu to amma me dalilin sa hadisi ne zo mai da shi wancan ya tabbata akan wancan sai da yake faɗa mutane misali to amma sai ce amma yana ganin me yiwa wannan shi da ɗaya me yiwa an samu wani ɗaya ne to yanzu ba zai a ce mu ga nasoshi da abin nan Allah sa kuna fahimta ta a ce da karatu ya tabbata kuma a ce wasu kuma su yake kudurta wani abu daban kuma yake yana neman uzuri akan wannan abu yanzu na gani wannan shi gyara ake mana kurakuran da domin ya tabbata kenan akwai abubuwan da zai iya sa a zargi din to amma mu ake karantarwa a ɗauke zargin da ka gare mu idan su ya gabata an zargi an ɗauke zargi akan su amma mu a yanzu a hanga ake ciki to kada wani zama mana sila na mazakar da waɗansu abubuwa mu kafa hujja kuma ai dama Ibn Taymiyya ya rubuta irin kaza littafi kaza akan irin wannan abubuwa din dole ne kokari ya aiki da abin da ya saba da cikin sunna ai hakuri wallahi bacci nake abin na fa za ka cin bacci amma ai an so da ka
malin kimiya dai ya wadannan bayanan ka ga da shi akwai babul haddi ladhi yantahi ilayhi
yawa
wai shi yayi bayani akan al-fatwa ila ilmi eh haka dai wadannan abun sannan ga wujubul amali bil hadith sahih
wato bari fito da abin da ke nufi sau da wani mutum zai wata fatawa zai wani abu da ke karin ya saba daidai ina fatan koyarwa a yau ne zamani in an bai magana ya ciji a kan abin da yake ko kaza su ba ma ci amma ne su su mu'amala cikin karatu irin wannan mu'amala
na
bari da misali akan wannan abun ina so lokacin da muka zo muna sallah sakami a masallaci da aka fara kici akan matsalar da aka zo sai wani aka damba a masallaci aka je aka same shi kai ka ce har zaji malam mahmudi a lokacin wani malamin mu ne a nan cikin wada na TJA cewa ka ga masa da aka je aka same shi aka kawo mai hadisan ga su shi ne na ibni ba masallacin a lokacin nan sai ce shi wannan hadisan gaba da bai amshe su ba wannan hadisan gaba da bai amshe su ba shi ba da misali da kiyasi na hankali to duk kaga irin wannan randa aka jiyo kuma kada yin kuma yanzu wannan zamu ce mu aje hadisin ko ai shuru kenan ko kwaya in aka jiyo aka ce za ba shi amsa sai daya bokara tuka irin wanda malami ke biya guda saboda cire zargi akan waɗanda sun isa ibnu maliki irin wannan magana da haka shi isa kuma ba ma cewa ta mai tsammanin zai iya wannan karin tsaya a tattaura da shi da hadisi kada biyo da hujja kuma ya tsaya akan wannan magana da ko mu a wannan zamanin muna fuskanta wani abu wani bai da hujja in ga gani bai da hujja a gobe ya kawo abin da yake sabon nan ba zai kawo ba ko shi ba abin nan ba so shine abin da yake
menene muhallin da kashi shin waɗannan uzurruka guda uku da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata za a yi intibakin su ne ga malaman da suka gabata kadai idan su dalilai akan sabanin da su a tsakanin su ko sabanin da ya a tsakanin su su ne waɗannan abubuwa guda uku ga magabatan mu ko kuwa ana iya ɗauko su su zanto a haɗa ga malaman mu na wannan zamanin na garuruwan mu na ƙasashen mu to wannan shine muke so mu sami ra'ayoyi masu kaifi bisa dalili wannan littafin misali tun a farkon shi an gina shi ne dan a dauke zargi ga magabata dubi zuwa ga safanin da ya afku tsakanin shi koko an gina an yi littafin nan ne dan a dauke zargi ga malaman addini umuman tun daga har zuwa yau wanda duka ga ya safawa daidai ko an samu safani da shi sai a yi kura wannan safanin da shi akan waɗannan bawafin musamman guda uku din nan da suka zama tarafu ta amara mu je daga babban da
shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
to sunana Dr. Kamani Hassan Hussein
na'am
wa da mai da fadi da mutsa tsaunawa na littafin Rasul Malam to su magabata da mun kowa ya san da mun ubangiji mai sarki ya tsakace su kuma da mun kababbu ne da duniya gurin ubangiji amma hakan ba zai hana su yi wani kuskure ba to shi abin da malai ke faɗa kina kamar hadisin da wani sahabi da gurin sayyidina Umar ya ƙwasa kiran su uku bai amsa ba sai ta ce sa sai sayyidina Umar ya zo ya shaƙo shi ya ce akai haka yace ai manzo Allah ya bi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai sayyidina Umar ya samu wani sai tabbatar mai cewa manzo Allah ya ce eh to shi kuma lafiya lau to da nan da wannan abin zai tsaya da iya malamin magabata ko zai shigo ma masu da'awa yanzu to akwai ta wannan abin zai shigo har malamai masu da'awa yanzu shi wancan magabata in sun ta ga wani yayi kuskure ko wani abu to ga uzurin sa abin da kuskuren ka fahimta shi na sai ka zarge shi da wannan abin ga uzurin sa wata ila wannan dalilin ne ko wancan ne ko wancan ne shine sa da aka wannan ba abin zargi bane to kamar misali malamai masu da'awa yanzu idan mutum ya fata ba ba daidai ba shi ya kyale shi in ka buka jara mishi ai ka jara mishi wannan kuskuren ne saboda wata ɗaya bai san wannan karatun ba ko bai san wannan karatun ba da haka ka zo ka jara mishi da haka jara daban amsar jara daban da haka zargi daban kuma amsar jara idan na jara maka to nan dole ne da mun wajibi jara maka na kai fatawa ba daidai ba da haka ba zan yi shiru ba
wata ila hadisin da ka fara ba kasan shi ba ko kuma san ya inganta ba ko wani amma kamar haka na karshe abin da rufe da shi a wannan lokacin da ake da'awa masha Allah ta karfi an wuce lokacin da za a zo a ce mutum ya fara abu da molanka an wuce wannan kamar yadda malai ya fahimta ta ba kan yadda malai ya fara mutum a fada abu kuma yace ba hujja yanzu an wuce wannan lokacin dinda za a ce mutum zaka in ya fada abu yanzu zai kware ka da tun wani abu sai shi ne hujja amma ba wai ya fada ba kurin ya ga bai shuda ka wannan abu amma yanzu an wuce wannan abu daka ne a takeice wannan abu ya shafi magabata kuma ya shafi mu duk wanda ai ba daidai ba a fituwa ce wannan ba daidai kai ba ko hadisin da ka fada ba daidai bane ko baka fahimta hadisin ba wannan shine santasa wa assalamu alaikum
kamar yadda ni kamar magana a doctor Samara Sani abin da yake cewa hatta malaman mu na yanzu in ka ji wani ya bada fatuwa akan abin da kai kake a kansa to sai ku dirce ɗayan abu uku ko dai ya zanto hadisin da kai ka dogara da shi wajen tabbatar da abin da ya koyi shi bai san hadisin ba gaba ɗaya to da haka abin da yake bukata shi ne ka tabbatar ka sanar da shi akwai hadisin ko kuma ya zama a ya san hadisin amma shi a wurinsa hadisin bai nufin abin da kai ka fahimta cikin hadisin ba dalalar da ke ciki kai ka dauka na cikin hadisin shi a wajensa hadisin baya ba hujja bane a kan wannan matsala da haka abin da yake wajibi gare ka shine kai kokarin tabbatar masa da cewa eh wannan hadisin da ya sani hujja ne a kan matsalan nan da yake korewa ko kuma shi a wajensa hadisin ya san hadisin kuma hujja ne a kan wannan amma akwai wani abu da yake dogaro da shi akwai wani nassi akwai wani nassi da yake dogaro da shi wanda ya share wannan hadisin to kenan kaga aikin ka shine ka tabbatar maka da cewa wannan hadisin ba ma sahihi bane
nasiha ce
yawa kai masa nasiha to kusan abin da shi yake faɗa kenan to amma dai ya ku ne da gudu wannan ba sai jira da wata kace ba dole ka ku wanda ka
fara eh da ne da shi da ba ka ta ko ma ta Allah din din da ba da shi da ka ta yi da nan
mutum bai zane ba kaga yana da uzuri mutum yana fahimtar akasin na yana da uzuri mutum bai kai ga inda kake magana ba kai ki mara da uzuri hafina ya bugu guda uku ne kaga ai wanda ke fa sai dai kuma kamar yadda aka fi kai cewa yawa
yawa
amma da kan Allah dan san mu rika sauri da Allah ya hawaye koma
to ni ma dai abin da nake fahimta din shine wannan da kuka zaka ambata illa kawai dan karin bayanin nawa shine ka san yanzu muna da wasu nau'in du'a nan kuma sai ga wani lokaci mutum yana yin wani abu dan kare wata tafiya ta shi so kaga wannan abun dubawa ne gaskiya ka rasa ma yadda mutum zai iya binnan ya iya kare wani abu da ya faɗi illa dai haka nan yake so ya faɗi ko kuma haka ake so ya faɗi ko kuma haka tafiyar sa take to kaga irin waɗannan gaskiya ina jin ba za su fa'idantu da waɗannan azabin mutum da su waɗannan ba uzuri bane tsayawa akan wani abu dan karka saba wasu mutane shi ko abin da yake na ilimi ne ai baka neman muwafaqar kowa in dai abin da Allah ya fahimtar da kai ne shine wannan kuma ya tafi a bisa ka'idojin da malamai suka aje to wasu mutane da suke tare da kai ina san ba sai kai muwafaqa da su ba ko ka saba musu babu komai illa iyaka kawai mutum ya ji tsoron Allah sannan kuma asali tun daga asalin masunan littafin a usuli dai ana magana ne akan waɗancan manyan malamai waɗanda kai ba za ka iya musu gyara ba a yanzu tun da ba su nan ba su nan sai za ka iya musu to tun da ba su nan sai za ka iya musu babu gyara za ka iya musu to ka ga bai kamata ka zarge su ba dole ne su ɗauki ɗaya cikin waɗannan misali kamar yadda Abdullahi ibn Wahab ya faɗa Imam Malik ka ga ana iya nasiha kenan a ce to kaza da ka faɗi ba daidai ba ne misali Laysa ibn Sa'd cikin wasu wasiƙa da ya rubuta zuwa ga Imam Malik ko su gyare-gyare da su yi da yi to ya ce wasu fatawai da kai ba ga yadda suke ga yadda suke ba daidai ba ne kamar yadda Imam Ibn Qayyim al-Jauziyya ya kawo a cikin Ilamul Muwatti'in so kaga wannan yana nuna idan kuna mu'ayasha kana mu'ayasha da mutum za ka iya samun shi kamar gyara in zai yiwu ko kuma ka aika masa in aikin shi ne zai yiwu
amma in kuma ya kai matsayin da ya kamata a ce eh daga samalami ne sosai lalle ya kamata a nemi hanyar da kore sako ko zuwa da kai ba hanya ta irin bazawa da za a nuna eh a kasa fara zuwan ta'i wa kai ne galiba ko haka ba saboda haka nan ni dai ina ganin har yanzu ka'idar tana nan duk da an rubuta ne dan wadancan to amma zai aike har zuwa yau ga wasu da suka cancanta fahimta ta kenan
ina kallon kamar rubuta lokacin da ke gurin da saura na akwai
shina da ita
yawa ina kallon da
yawa to ba sha Allah
to ka babba ke
wato ni abin da nake fahimta shi ne san duniya ya rubuta wannan littafin al-malam ne rakul malam duk abubuwan da aka faɗa na farko dai malam kimiyya ya rubuta wannan littafin ne da duk malamin da ke cancanta a kira shi malam to ne malam da ne ke nufi da malam al malam da akwai matakin da mutum zai kai a tafsikin sa a tabbi'in sa to malamin kimiyya ya rubuta littafin nan a matsayin cewa wasu kurakurai da aka samu malaman musulmi to wannan malam din shine raful malam din shine raful tabdi'i wa tafsir anhu cewa ana iya samu malami ya bada fatawa misali sai ce riba halas ce riba riba al-hadd haja ne ila ada ya ta'afa ha ya ta'afa riba al-hadd da kanshi shi kanshi yana yi a matsayin abin da ya fahimta ce ne misali kamar ibnu abbas radiyallahu anhu to shi wannan ya kamata mu sa shi a mace mu bid'antar da shi ko mu fasikantar da shi aslan abin da yake magana a kai kenan amma wannan ba kwata kwata yana nufin ba za a yi nasiha ba ba ya nufin ba za a yi nasiha ba akwai nasiha a gashi malam ambasalin da muka kawo na Abdullah ibn Wahab da al-Imam Malik ai nasiha nasiha ya masa nasiha sannan su kansu magabata ga sunan da yawa bayan shi wannan da yawan suna tattaunawa a tsakanin junansu da yi wa juna nasiha kaga ashe an nasihatu shay'un sannan kuma me al-malamu shay'un ta so da haka malam da ake nufi shine ai tabdidin malam yanzu mutumin da zahar hawahu kan zuciya yake bi wannan kaifa ma za ta sulhu bi nasiha wa nasiha wa nasiha wa nasiha lakin huwa yadu ila hawahu to me zaka mushi dole ka tabi fa hawahu kawai aslan dama ko kuma aslan lam yu'raf bil ilm aslan lam yu'raf bil ilm fa kace shi ba har kai ne yake ba kawai shi gege ne yanzu wannan da abin da yake nan sai a ka tare shi kamar dan jinjiri kaga wannan hukuncin shi da ba shi yasa malam kimiyya duk har zuwa karshen littafin ba amsar da bai bada ba game da wannan duk wannan tattaunawa da muka akwai ta cikin wannan littafin ai ba cewa da ai ba malam ya wuce ba cewa akai ka ai ba ai an riga an yi amma ana bayani ne akan cewa shi littafin shi kanshi ya bayani kan waɗannan matsalolin da nake tattaunawa akan su domin mu ƙara nuna muhimmancin littafin so daga ba ya kaya bane ko ya ce shi kenan in malami ya kuskure shi kenan ai gum a tsaye shi shine haƙul mala ba abin da yake nufi ba ke a haƙul mala la yubadda wa la yufassaq ba za a ce malami ya zama fasiki ba za a ce masa ya zama ɗan bid'a ba saboda me saboda waɗannan azaba amma waye za a yi wannan shine man balagha hadda lishihab ai ya ka mana misali a gaba alladina aktu bila ilmi waɗannan mutanen da suka je suka ba wannan ba kauyen fatawa cewa yashi ya ji ciwo a kai suka ce sai wanka maza sama ka kalli kalmar da ya faɗi a gare su ci halla sa'alu id lam ya'lamu innama shifa'ul alqi su'ali ci qatalahumullah qataluhu qatalahumullah halla sa'alu haka ashe ba kowa bane ake ba wannan uzurin amma abin nan Usama ya kashe wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa hukunci bai ce sai an yi kawai akan sa ba a ce shi ma a kashe shi ba so da ishi haje kuma ya fada amma manzo sama ya nuna masa mahalli haka alasa sai ya zaki da la ilaha illallah sa wa kad qala Usama ya ce wallahi la su a ce ranan nan musulunta haka akwai wannan sannan Abi ibn Hatim ya ishi hajin kuskure manzon sallama cewa inna musa da ta kana kawila ko a riba
da kagan shi ma ba a manzo Allah sama ya masa saboda ne bana da haddal ishihad ko sayyiduna abubakar ya fassara mafarki a gaban manzo Allah sai su ne ce asabtati ba'dhu wa aqta'ati ba'dhu to kaga ashe akwai wannan su da malamai waɗanda suke yin san zuciya in tamuri da waɗanda fata-fata ba harkar ilimi suke ba a san su da harkar ilimi ba mana ne ce miya fata-fata la yatahaddasu anhu ba su ce magana kan su ne magana ne kan yin san zuciya
na Allah kada ka haka kana so kai magana an kai je malam dauki na kamar kana so kai magana ko shi kenan malam dauki
Assalamu alaikum. Wato jawabin ne suka bani sha'awa gaskiya kawai da na saurara kuma malam ya ƙara fito da maganan na gina kowa fahimta maganan da na so na yi na'am maganan da na so na yi kawai ita ce har yanzu kamar yadda aka faɗa wannan littafin yana aiki a kanmu sai da mafi girma abin da za mu koya mu yanzu a wannan zamanin shi ne adabul khilaf cikin littafin adabul khilaf saboda kila idan ka kalla a wannan zamanin wane za ka ce mishi wannan alimu ne da ka yi kira cin alam din to sai da kila sai ka dogonta a shekaru ko ɗaya ba laifin na shekaru mala bakar guni yana da irin waɗannan fatoyin da malam yake saitin misalai da su to kaga za ka ɗauko ɗaya daga cikin irin waɗannan fatoyin nasa da kila ya shigo a ciki ka ce to kaza ba saboda akwai irin wannan fitinan me yasa ba a ce malam ya kurgumi kaza ba to ko ba za a yi adoptin tun da shi shi ne ya faɗa a ce kuma hujja ne da aka fara abin a kai to kaga wani hikyawan misali ne akan a zamanance to abin da nake fahimta daga cikin abin da za mu fahimta yanzu bayan mun fahimci a rasul al-falam a kan waɗancan a'imma su za mu koyi kuma adabul khilaf a tsakaninmu wallahu
a'lam ni abin da nake yi alhamdulillah Allah ta saka ni kuma tunda Allah ta amfanci abin da na ɗauko magana wani lokacin mutum kan so ya ta'abirin wata magana ce me wa yana ganta a zuciyar shi ba ta gagara ta ambarantuwa kaman shi littafin tunda malam Bashir ya riga gabatar da firasa inda ɗalibin ilimi ne ana gabatar da fisar kana kana to karatu kana ballan kana da mun karanta littafin mun karantar da shi shi ka na so da an ji an tunta gaba aji yanzu kaga an fa'idan tunda ya za a yi mu'amala da wasu abubuwa to tun da mun karanta littafin nan mun karantar da shi misali sai an tun an zo gaba kaza to yaya sai a ga yan uwa to sai abu sai ga abukawa an fi fa'idan tuwa an fi fahimta juna a cikin abu ina ganin shi ta ne nake
assalamu alaikum
ba dinda muke gani
ka fara hakan cewa Allah ya raba ta bana ina kallon yanzu asbab din nan guda goma wal Allah in dai ba a kwata yanzu Allah ke sai a wuce inda dai suna da alaka da
wannan su aslan ne abin da aka so an ka kawo musu misalai waɗannan guda waɗancan azar guda uku to daga nan kuma sai ya buɗe ceci to su kuma suna da asuba
sanwar maha guda goma kamar su in an fahimci azar nan na ba a fahimci azar da don akwai wasu ka'idojin banda waɗannan banda azar da asuba din to da sai a shiga wanda ya yi wa su ma matsaya matsayin wannan yin kuma
kuma fahimtar mene ne gwamnati ne fi kuma sun da kuma zo da shi a kan kamar da ta yi wajen waɗannan matsaloli ne guda biyu wanda ya fiya
wannan da wata da ta
ce
da ma da
ta mu ba da ke da ta ce ko ta ta
mu ta ba ne ko sai gaskiya mai kyau ina da yana da kyau a yau
to mallan in kana da wato wato
bayani
da bayani dan su ko kuma